kuma gashi Ubangiji Ta'ala ya sake maimaita mana Ramadan dan mu ci gaba da tafsiri da muka saba a wannan masallaci mai albarka na Alhaji Muhammad Idibi a nan da Boro. A wannan lokaci mun kuma tabo shekaran baraman tsaya karshen suratu Hud. Yau kuma za mu tafi farkon suratu Yusuf. Farkon suratu Yusuf. Malaiti suratu Yusuf 111 aya. Ayoyin suratu Yusuf 111. Wa mawdu'uha ar-ra'is al-aqidah. Babban abin da surar ta kuma yarda hankali a kai shine tauhidi ko kuma aqida. Wa ma yaqumu 'alayha fi hayatin nas. Da abin da aqida take kafuwa a kai dangane da mu'amalar mutane ta yau da gobe. Min rawabit al-uquwa wal-usra والنظم الاجتماعية وما يتعلق بذلك إذن أبوبان تأكيد سيجنوا أكي نما آملا تكاني ينوا هو زمن تكيور إيالي هو سال رايوا وان ديكي ها دوان دوان هو سوان دواني تدوك أبن ديكي دعلاك أحكا وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما تكين وان سورة أقويل اللاكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم bima laqahu min azal aqarib wal aba'id dangane da irin abin da annabi ya rinka cin karo da shi na cutarwar yan uwansa na kusa ko na nesa sai wannan sura ta rinka lallacin sa a nuna masa wannan ita ce sunnar annabawa kafin sa dan ya kasance ya dauki hakuri sallallahu alaihi wasallam qala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
ألف لام را باين بسم الله الرحمن الرحيم وتدن كلمومي غداؤكو وبنجي ني كاي يسمي سكيني ثلاثه تلك آيات الكتاب المبين وتدن سوني آيوي na littafi wanda yake al-mubin mabayani wanda ma'anarsa take sarari wanda yake bayani fillatilla game da abin da mutane ke bukata su sani na hukunce-hukuncen addinin su ko labarin al'umma da suka gabace mu. Lafazin tilka ana amfani da shi ya zanto ismul ishara na abin da ke nesa, wato a ce tilka waɗancan ayoyi, amma a iya amfani da shi da ismul ishara na abin da yake kusa ka ce waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake mabayani. Sai dai
inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Inna anzalnahu, lalle mu muka saukar da shi wannan littafi ya zanto qur'anan abin karantawa arabiyan wanda aka saukar da shi da harshen larabci. Wannan shine falalan da larabci ya samu kasancewar aka zabe shi ya zama harshen da za a saukar da mafificin littafi shine alqur'ani mai girma. Falalatin da yake falala shine mafifici, domin wajen turo shi sai aka turo mala'ikan da su kowanne daraja shine wa mala'ika jibril, sannan aka saukar da shi akan annabin da yake kowanne daraja shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma aka zabi zamanin saukar da shi ya zanto zamanin da yafi dukkan zamanna daraja shine wani wata, watan Ramadan, shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, sannan aka zabi daren da yafi kowanne tsada shine daren lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr, sanna aka aiko qur'anin a garin da yafi kowanne daraja a bankasa shine wani gari, Makka, garin da Allah ya sanya shi zanto masabatan linnas wa amna birnin Makka kenan. To da haka sai ya kasance falala bayan falala, wanda aka turo babban dan aiki shine mala'ika Jibril zuwa ga babban annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a zamanin da yafi kowanne tsada shine watan Ramadan, a cikin Ramadan din daren da yafi kowanne shine Lailatul Qadri a garin da yafi kowanne kima shine Makka. To ai ko ba haka da bane tafin shine mafi fitin littafi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, lalle mun saukar da shi da harshen Larabci, la'allakum taqilun, domin ku hankalci abinda Qur'ani ya kunsa na hukunci hukunci.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
نحن نقص عليك أحسن القصص مونة مكي لا برتامك مفي كاول لاباري وتو القرآن شيني مفي كاول لاباري ba labarin da yake shi dadi, ba labarin da yake shi gaskiya. Abinda ke sa a gane kyawun labari siffa guda biyu ce. Siffa ta farko adalci, ta yadda labarin babu wani wato ainihin kwane-kwane, za a faɗa ma gaskiya ne karara, kuma a cika ta da adalci. Siffa na biyu shi ne gaskiya, gaskiya adalci. Wajen matkali mata rabbika sidikan wa adla la mubaddil li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Da haka Qur'ani shine mafi kyawun labari. نحن نقص عليك أحسن القصص للي مومكي لا برتامك مفي كاو اللاباري بما أوحينا إليك هذا القرآن أفندير أبن مك وحي يزوى بريك نونا للتاتي نونا أبنكر أنت واشيني القرآن وإن كنت من قبله باين ذات كاكسا من قبله كافن أسوكر مك القرآن من الغافلين كلا تكن وطن دسك غفالة ba ka da masaniya game da labarin annabi Yusuf ko annabi Musa ko annabi Hudu ko annabi Isa kafin saukar da Alkur'ani, kai da mutane duk kun yi tarayya wajen rashin sanin haka. Amma da aka saukar maka da Alkur'ani sai ka tsara su dan ka san abin da su ba su sani ba. Saboda haka da Allah ce wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin, da kan ka kasance kana cikin masu gafala. Gafala iri biyu ce, akwai gafala wanda ake zargin mutum shine dolanci a faɗi abu mai mahimmanci ka kasa rikewa, a maimaita ka sake rikewa, to ba ita Allah yake sufanta annabi da ita ba. Akwai gafala wadda take da ma'anar rashin ilimi, a rashin sani, wanda wannan a iya sufanta kowa da ita, ba wanda yake da sani kafin Allah ya sanar da shi. Da haka yake wa in kuntum min qablihi la min al-ghafilin, wannan gafala din ita ce Allah yake cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala iman, da san baka san littafi ba, baka san rukunan imani ba ma, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ita ce Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala taqutuhu bi yaminik, kafin saukar da Qur'ani baka iya karanta wannan littafi da, baka iya rubutu ko da hannunka da, amma saukar da Qur'ani sai mai sai ka malamin malamai annabin annabawa gaba da sallallahu alaihi wasallam, shine ma'anar wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Sallati
iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin.
Lokacin da duk iz ta zo a cikin al-qur'ani ana kaddara kalman uzkur kafin ta, اذكر لقومك اذ قال يوسف لابيه, تناتاوى الامرك امبتاوى الامرك اذ قال يوسف لابيه, يا عند النبي يوسف عليه السلام يتي دمهيتنسا شيني يعقوب يتي دسي يا ابتي يا تمهيتنا اني رايت احد عشر كوكبا, واتو مفركي يي يتي بعد لبار مفركنسا دمهيتنسا اني رايت احد عشر كوكبا, lallai ni a cikin mafarki na ga taurari goma sha ɗaya, ahada ashara kawkaba, na ga tauraro daidai har goma sha ɗaya, wajjanta wal kamara, kuma na ga rana kuma na ga wata, ra'aituhum li sajidina, na ga suna sujada a gare ni. Ka san wannan ba ƙaramin mafarki ba ne ba, tauraro sha ɗaya ga rana ga wata dukkaninsu suna sujada ga shi annabi Yusuf alaihi salam. Da aka yi taji yake baiwa babansa labarin wannan mafarki, wannan mafarki mai ban mamaki. Sai babansa ya ce mai,
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
قال في النبي يعقوب يتي يوسف يا بني يا كيتانا لا تقصص رؤياك على إخوتك karka bayar da labarin mafarkinka ga ƴan uwanka, karka faɗa musu cewa ga abin da ka gani cikin dare a mafarki, don idan ka faɗa musu fayyaci dulaka kaidan za su yi maka makirci, iyakacin makirci, za su yi maka hasada game da abin da mafarkin ke ɗauke da shi. Yanzu wannan abin da ke nuna mana annabi Yaqub alaihi salam ya hararo menene sakamakon wannan mafarkin, lallai ya zanto sakamakonsa alkhairi ne. Da aka yake hana shi fadawa waɗanda ya san in ya faɗa musu za su yi masa hasada. La ta tasusuru ya ka ala ikhwatika bai kidu laka kaida, in ka faɗa za su yi maka hasada. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin, inna shaytana lillahi shaytan lil insani, game da dan adam aduwwun makiyi ne mubinin mai bayyana da ke yi a sarari. Sai ta dace
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
Yace da shi wa kazalika yajtabika rabbuka, kamar haka ne ubangijinka ya zabe ka, al-ittiba shine al-ikhtiyar, ubangijinka ya zabe ka, wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, zai sanar da kai wani abu min ta'wil al-ahadith, na fassarar labarai. Wannan al-ahadith din nan shine waɗansu malamai suka ce labarai da suka shafi annabawan da suka gabata, Allah zai sanar da kai ta fuskar wahayi, zai saukar da wahayi a gare ka. Wannan bishara ce cewa Allah zai turo shi zama annabi. Waɗansu malaman suka ce al-ahadith, wato Ubangiji zai sanar da kai fassarar labarai na mafarki-mafarki. Duk wanda ya mafarki ya zo ya faɗa maka, za ka iya fassara masa abin da mafarki yake ƙunsa, ko na alkhairi ko na kishiyarsa. Wato wannan daga cikin zaɓin da Allah zai maka. Annabi Yaqub ke faɗawa ɗansa Yusuf alayhi salam. Yanzu a nan gurin akwai wata hikima. Wannan mafarki na cewa ya ga tauraro 11, tauraron nan 11 su ne ƴan uwansa, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Rana da wata kuma su ne mahaifansa, wato Yaqub da kuma mahaifiyarsa, wanda watan wata rana zai zo ya samu wani matsayi a duniya, haɗi da matsayin da ya samu ta fuskar addini, wanda zai kai su ga har sai sun faɗi suna gaisuwa a gare shi. Amma baya da maslaha yanzu ya faɗa wa annabi Yusuf, don yana ƙarami ba zai iya ɗaukan wannan labarin ba, ba kuma zai iya kunshi shi cikin zuciya ba tare da ya faɗa wa kowa ba. Faɗa wa wani kafin lokacin ya yi kuma zai samu mahasada, da haka sai yake ba shi labarin a jumulce cewa dai la takassuru ruyaka ala ikhwatika, labari ne mai kyau, karka bayar da labari ga wanda za su yi maka hasada fa yakidu laka kaidan, inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Sai ce wa kazalika yajtabika rabbuka, wannan abin zabi ne na Allah da ya sa har kai wannan mafarkin. Kaga har yanzu yaron yana bukatan ya san menene mafarkin ya kusa, amma a matsayin yarintarsa, a matsayin shekarunsa, abin da ya kamata a sanar da shi kenan labarin dalla-dalla sai nan gaba, amma yanzu ba gamman da zai iya ɗaukar labarin gaba ɗaya. Da haka sai yake sanar da shi a jibilci, wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, kuma zai sanar da kai wani abu na fassarar mafarki, wa yutimmu ni'matahu alayk, kuma Ubangiji zai cika ni'imarsa a gare ka, wa ala ali Yaqub, idan ni'imar nan ta zo ba kai kadai za ta shafa ba, dukkan family din Yaqub ni'imar ta shafe su, zai cika ni'imarsa a gare ka, kuma da gidan Yaqub gaba daya, kama atammaha ala abawayka, kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima a bisa ga mahaifanka guda biyu, sune wa min qablu, tun da can sune Ibrahim da Ishaq. domin shi annabi Yusuf dan annabi Yaqub ne, annabi Yaqub dan annabi Ishaq ne, annabi Ishaq kuma dan annabi Ibrahim Khalilullah. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dangantaka da tafi kowace tsada ita ce wannan Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Shi ne annabi Yusuf, shi annabi babansa Yaqub annabi, kakansa na kusa Ishaq shi ma annabi, kakansa na sama annabi Ibrahim Khalilullah. Wato silsila ce gaba ɗaya sarka ce wadda ta annabawa gaba ɗaya. Duk da haka yake cewa Allah zai cika ni'imarsa a gare ka, wato ta hanyar turo ka annabi, kama a tammaha ala abawaika, kamar yadda ya cika wannan ni'ima a kan iyayenka guda biyu a da can, su ne Ishaq da annabi Ibrahim alaihissalam. Inna rabbaka alimun hakim, lalle Allah ta'ala wato ubangijinka alimun masani ne, sannan hakimun mai hikima ne cikin al'amuransa. To a nan gurin dangane da fassarar mafarki, lalle annabi Yusuf an ba shi fassarar mafarki, don za mu gani can gaba waɗanda suka shiga kurkuku tare da shi suka yi mafarki, suka zo suka nemi ya bayyana musu, ya bayyana musu fassara. Kuma za mu gani can gaba mafarkin da sarkin Misra ya yi, ya zo ya nemi annabi Yusuf ya fassara masa, ya fassara masa, ya ce tazra'una sab'a sinina da'aba har zuwa ƙarshe. To wannan fassarar mafarki wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake bance waɗansu bayi ya ba su, daga cikinsu akwai annabawa, sai kuma waɗansu ma wanda ba annabawa ba, kamar daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fice wajen fasarar mafarki shine Abubakar Siddiq. Wata rana yana zaune sai ƴarsa Aisha ta zo wajensa, ta ce da shi na yi mafarki waɗansu taurari guda uku sun faɗo daga sama, sun faɗo cikin tsakiyar ɗakina. Sai shiru ya kyale ta, bai ce mata komai ba. Ana nan, ana nan, ana nan, sai Allah ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Abubakar Siddiq ya kirawo ta, ya ce to ɗaya da annabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suka yi saɓani a ina za a binne shi, waɗansu suka ce a kai shi masallaci, waɗansu suka ce a kai shi baki, waɗansu suka ce a kai shi ina ne, har zuwa lokacin da wani sahabi ya zo ya ce a'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, ya ce duk inda wani annabi ya mutu a nan ake binne shi, ba a matsawa da shi gaba. Sai aka ce to ina ya mutu, sai aka ce a ɗakin Aisha. Shikenan sai aka ce a tona masa kabarin sa a ɗakin Aisha. Aka tona kabari, aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Aisha. Sai Abubakar Siddiq kirawo ta, ya ce to ɗaya daga cikin taularin kenan, biyun suna tafi. Sai shi kansa Sayyidina Abubakar ya mutu, sai aka binne shi a ciki kusa da gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ce fata nake kuma yanzu ni ma in mutu don in zama ni ne tauraron na uku. Ta ce kawai sai ga dan aike daga Umar dan Khattab. Dan aike ya zo ya ce Umar dan Khattab yana neman alfarma, ranan da duk Allah ya sa ya riga shi mutuwa ke yadda abin ne shi kusa da Abubakar. Ta ce yaya zan yi? Zan ce a'a, tunda ba ni tabbacin ko zan riga shi ko zai riga ni. Ta ce sai ta amsa masa, sai ko Umar dan Khattab ya riga shi mutuwa, sai aka haɗa shi shi wa a nan gudu. Kaga taurarin sun haɗu kenan guda uku. Akwai taurarin da bisa suke babu shi. To kaga wannan fassarar mafarki ce. Wannan hadisi yana nan cikin Musa na Imam Malik. Sannan daga cikin manyan tabi'a akwai su Muhammad ibn Sirin da sauran manya-manya waɗanda sun shahara da wannan. To amma fassarar mafarki daga ƙarshen zamani waɗansu sun riga sun ribace ta mummunar ribata, sai suka mayar da ita duba. To don haka fassarar mafarki ba ta da wata ka'ida da wato mutum za a ce ga wani matsayi na ilimi idan ya kai zai kai matsayin zai iya fassara mafarki, kuma in bai kai wannan matakin ilimi ba zai kasa fassara mafarki. Abinda ke sa mutum ya yi fassara mafarki ta zama daidai shine tsayawa akan turbar musulunci daidai wa daida. Qala Allahu qala Rasulullahi, an san mutum da kyakkyawan tauhidi, an san mutum baya bid'a, an san mutum da zuhudu, an san mutum da nisantan haramun, an san shi da faɗin gaskiya cikin maganganunsa da aiwatar da gaskiya a aikace. To irin waɗannan su ne Allah ke horewa su faɗa abu kuma sai ya dace da daidai. Amma ba wani ilimi bane na matakin ilimi da za a ce ga wani littafi ka je ka sa a gaban malami, in ka karance shi ka sauke shi to ka iya fassarar mafarki, a sai ka zama makarici ba a farga ba, saboda haka sai ku kiyaye. To sai Allah ya ce
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقيقة أكو آيوي ما تجر من قد وند سوك كسن سيدان جنة دلابار النبي يوسف دهيان قوانسا waɗannan ayoyi bayyanannu wa ana akwai wa'azi akwai ɗaukan izina ga rayuwar yau da gobe lissa'ilina ga matambaya waɗanda suke son su san menene hakikanin wannan kissa. Na'am.
قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
إذ قالوا ليوسف tunawa al'ummarka yayin da su ƴan uwan annabi Yusuf suka ce la Yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna, yanzu annabi Yusuf da ɗan uwansa wanda suke ciki daya ahabbu ila abina minna shine mafi kaunatuwa shine mafi soyuwa ila abina a wurin mahaifinmu minna sama da mu, ya mahaifinmu zai haka, ya zai fifita annabi Yusuf da ɗan uwansa na haihuwa ta fuskar ciki daya sama da mu wa nahnu usba bayan da mu jama'a ne mai zaman kanta gwaraza ne waɗancan yara ne kanana mu ko manya ne manya har mutum goma su ko waɗancan su bi kadai dan me za a fifita mutum biyu akan mutum goma su abinda suke dauka girman jikin yake sa a fifita wani ko a fifita wani shi kuma annabi Yaqub yana tabaran hangen nesan sa annasir ya kalla dan haka ya fifita shi akan su ya yi zalunci ko bai zalunci ba domin ya fi su falalatin da zai zama annabi amma su ba su san haka ba su abinda suke gani su suke zuwa gona su yi aiki su suke zuwa kiwo su suke zuwa kawo itacen da za a abinci a gida don me za a fifita ƙanana a kansu su manya da suke ɗaukar hidimar gida. La Yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna, lallai Yusuf da ɗan uwansa su ne abin kaunatuwa a wurin mahaifinmu sama da mu, wa nahnu usba alhalin da mu manya, inna abana lafi dhalalin mubin, lalle mahaifinmu lafi dalalin lalle yana cikin dimuwa mubinin mabayyana ya dimuwa, abinda suke nufi dalal a nan gurin wato rashin sani, lalle yana cikin rashin sani mabayyana. Kalmar dalal a cikin alqur'ani tana da ma'anoni daban-daban, akwai inda ake daukan ad-dalal ta zanto ma'anarsa wato mukhalafatu dinillahi ta'ala al-mailu an dinil haqq al-mailu an siratal mustaqim, kaucewa ta fankin gaskiya sai a sa musu suna abdalal, shi yasa dukkan kafirai ke sa musu suna wato sun kasance lafi dalalin mubin, an gane ku? Amma akwai dalal wanda ake nufin rashin sani wato ka jahilci abu sai a ce maka dal anhu dalun an kaza bi ma'ana jahiltahu ka jahilci abu, to a nan gurin ba sa siffanta mahaifinsu da cewa dalal na kafirci ba haka suke nufi ba, don da haka suke nufi aika sun fada cikin kuskure babba su cewa annabin Allah lafi dalalin mubin an sun yi kuskure mai girman gaske, abinda suke nufi rashin sani da a ce yana da cikakkiyar masaniya game da amfanin manya da rashin amfanin ƙanana da bai bibi da yan ƙanana akan mu manyan ba, bai san hidimar da muke a gona ba, bai san kawkawa da muke wajen kiwo, bai san ɗauki ba da muke ba wajen kawo abinci a gida, in ba haka da ya san wahalar da muke sha da ba zai fifita su ba kam, shi ne inna bana lafi dalalin mubin.
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
abin ya dame su don haka sai suka zauna suna tattaunawa me ya kamata su yi, sun san dai mahaifinsu ya riga ya ɗauki mataki kuma sun ga alamar ba da baya, yanzu ya za su yi su samu wa kansu gata, to sai suka yi shawara a tsakaninsu suna cewa uqtulu Yusufa, wani mai ba da shawara kenan ya ce abin da ya kamata ku yi ku je ku kashe Yusuf, a utrahuhu ardan ko ku je ku jefar da shi a wata ƙasa daban wani gari daban, ku sace shi cikin dare ku je ku jefar da shi a wani gari daban, yakhlu lakum wajhu abikum, sai ya kasance fuskar mahaifinku ta ke banta dare ku ko kadai, bi ma'ana ya tafarrahu lakum wajhu abikum, sai ya kasance mahaifinku ko kadai zai kula da ku, baya ganin Yusuf ballantana annabi Yusuf ya takara da ku, wato shawara ɗaya daga cikin biyu kenan, ko ko dai a kashe shi ko a dauke shi a jefar da shi, a utrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, idan hakan ta faru wa takunu min ba'dihi, bayan kun riga kun kashe shi ko kun jefar da shi sai ku kasance bayan haka qauman salihin, mutane salihai, ma'ana ku je ku kashe shi duk da kisa ba kyau, bayan kun kashe shi kwa tuba ku zama salihan bayi daga baya, ku je ku jefar da shi duk da hakan ba kyau, amma idan kun yi kuma kowa ya yi istighfari ku tuba, Allah kuma Ghafurur Rahim ne ya yafe mu. Wannan shine tunanin da suka yi a tsakaninsu da juna.
وعلى قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
قال قائل منهم سي وني مي مغانا daga cikin su yake لا تقتلوا يوسف kar ku yi yunkurin kashe annabi Yusuf idan kuka haka ba ku kyauta ba abin da ya kamata ku yi wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi cikin rijiya kawai ku jefa shi cikin wata rijiya mai duhu idan kun jefa shi kun tafi yaltaqithu ba'du sayyarati daga baya sai wani sashi na matafiya su tsince shi in kuntum fa'ilin in har lalle sai kun yi masa wani abu to hakan ya kamata ku amma maganar kisa ku janye ta maganar jefar da shi wata kasa ku janye ta ku je ku saka shi cikin rijiya ku yi tafiyar ku waɗansu su zo su tsince shi in sun tsince shi ya zama bawa baya mallakar kansa sai yadda aka yi da shi a takaice dai ba a kama ku da laifin kun yi kisan kai ba idan kun yi haka wato wannan wani mai ra'ayi na tsaka-tsakiya kenan shine ya bada wannan shawaran cewa abin da ya kamata a yi kenan aljubbi ita ce rijiya sai dai ba kowace irin rijiya ba Larabawa sukan ce aljub game da rijiyar da aka haka ta ya kasance ba riga an gyara bakinta ba ta hanyar asa wato duwatsu ko da suminti ko da yumbu ko da laka wato an bar ta haka ba tare da an gyara bakinta ba sai a ce mata aljub amma rijiyar da bayan an gina ta sai aka sa kankare aka gyara bakinta aka sanya ko suminti aka gyara bakinta ko laka sai da ba za ta zaizaye ba to sai su ce mata albiyar to galibi ta ga rijiyar da ake samu aljub a cikin daji take galibi ta matafiya ce ba wanda zai sa ya mata hidima a lokacin abin da ake so ba a dogo ruwan da za a sha da haka ba sai an sha wahala ba da an yi ta kuma tunda ba zama za a yi ba ba a tsoron zaizayewa sai a tafi a barta to kaga tsohuwar rijiya ce wanda galibi ke ba amfani da ita saboda haka suka ce alquhu fi ghayabati jub ghayaba kuma jam'i ne na ghayaba abin da ake nufi da ghayaba shine zulma dare duhu gayaba sai zanto jami dukkan wani mai duhu ana kiransa gayaba dan haka a larabci ko kabari suke kiransa algayaba suna nufin alqabr ma'ana saboda abu ne mai duhu alquhu fi ghayabatil jubbi a wata kira'an alquhu fi ghayabatil jubbi ko bil jubbi ko bil ifrad dukkan dai ma'ana yana komawa ɗaya ne kuma dukkan su kira'o'i ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaltaqitu ba'd as-sayyara as-sayyara matafiya yaltaqitu ba'd sayyara sai a samu wani sashi na matafiya su tsince shi shine Imam Malik ibn Anas yace wannan ya nuna annabi Yusuf lokacin yana yaro karami dan da babba ne ba za a ce a tsince shi ba wace suntuwar babba sai dai a ce a kamo shi a matsayin ribatattun yaki amma dan karami shine ake suntowa yaltaqitu ba'd sayyarati in kuntum fa'ilin to anan gurin kuma sai malaman fiqh suke saukar da wata mas'ala karkashin yaltaqitu ba'd sayyara cewa idan ka tsince yaro a daji shin wannan wanda aka tsinta din ya zama ɗa ko ya zama bawa kai ne ka tsinci yaro ko a cikin gari ko a daji ka tafi gona da safe sai ka tsinci yaro ɗan shekara biyar ko ɗan shekara bakwai yana da tsalabu kansa sai ka kama shi ka sa mota kai tafiyar ka da shi to ya zama ɗa ko ya zama bawa idan aka ce bawa ne kenan ya halatta ka sayar da shi ka karɓi kuɗin ka ɗore a aljihu idan ko ɗa ne sai dai ka nemo mahaifansa ka ba su amma kai ba za ka sayar da shi ba dan babu yadda za ka ɗauki ɗa ka mayar da shi bawa da ƙarfi da yaji ba yaki aka yi ba komai aka yi ba to waɗansu zai su ce ai ya zama bawa saboda ga waɗanda suka tsinci annabi Yusuf sun sayar da shi bawa kuma shine ake yin cinikayyarsa a sayar da shi to shine sai mu ce da su ai wancan shar'u man qabla na ne shari'ar waɗanda suka gabace mu ne ba ta zama shari'ar mu mu wacce shari'ar wani zamani ce mu ko yanzu muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ko ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma shari'ar su daban tsarin gudanar da al'amuran su daban shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sha bamban da wancan dan haka ba ma daukan kofin din shari'ar su musa a cikin shari'ar da haka yanzu idan ka dauki dakar ka mai zai shi bawa dani kaje ka nemi haifar su ka ba su illa ya kace wahalar da ka sha abincin da ka sayar masa cingam da ka sayar masa sai an biya ka wannan ba laifi kai ba an bayyana ku amma ka da yadda shi bawa ka sayar da shi wannan ba zai yi haka ba sai ce
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون
قالوا سيسكت يا أبانا يا مهيتم ما لك لا تأمنا على يوسف منيني ذهنك أمن سيمنا جمد النبي يوسف كبام سيمة فكيو دي سيمنا malaka la ta'manna ala yusuf dan me bazaka amince mana ba game da annabi yusuf wa inna lahu lanasihun mu mun sha alwasin cewa lalle mu za mu zanto masu gata gare shi lanasihun ma'ana masu nasiha masu gata masu cefance masa kauna za mu so masa duk abin da muke so wa kanmu na alkhairi za mu guje masa duk abin da muke gujewa kanmu na sharri shine alwasin da suka sha wato kaga duk maganar cin da suke tada su ukutulu yusufa awtarahu ardan yakun lakum jawabikum a la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jibi tumma kafin a san za a ba su shi suke tattauna suna biye bai ma zo hannun su ba balla tara ai shawaran ya za a yi dashi amma suna an fara budget ya za a yi dashi kamar kai ne yanzu kudi ba su zo ba amma ka fara budget in sun zo za ka sai kaza za ka bari su zo mana sannan ka yi bayani yanzu bayan duk sun gama cewa me za su yi sai kuma suka zo ya abana sun fara lallashi kenan malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna sayyidin
arsilhu ma'ana ghadan yarda wa yanawa wa inna lahu lahafizun
suka ci gaba da lallashinsa suka ce arsilhu ma'ana ka sake shi ya tafi tare da mu mana ghadan gobe goben nan in za mu fita mu fita kiwo tare da shi yarda wa yal'ab yarda shi ma ya je ya ga yadda ake kiwo wa yal'ab sannan kuma ya yi wasa ya sake kasan yanayi na bayan gari ya sha bamban da yanayin cikin gari zai fito waje ya samu yayin itace ya samu iska tatacce ya shaka ya yi kai kawo ga dabbobi suna zirga-zirga ga ruwa ga gulbi ya dai samu shakatawa shi ne abin da suke lallashin mahaifin da su ko ya amince musu su tafi da shi shi ne ma'anar arsilhu ma'ana ga dan yarta ya wala wa inna lahu lahafizun kuma lalle mun ji mun gani mu za mu ba shi kariya ta musamman ba wanda zai cutar da shi sai ce
qala inni la ya'zuni an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhibu wa antum anhu ghafilun
ku yi hakuri wa akwai mota mai lamba AA72 DAM wato Borno ya je janye ta saboda ya tsare wani yana son zai fita idan mai lambar wannan motar ya ji kala sai ya ce da su inni la yahzununi an tazhabu bihi wato annabi Yaqub kenan ke mayar da martani ga yayansa yace la yahzununi zai bakanta min rai zai min rashin dadi an tazhabu bihi ku ce za ku tafi tare da shi ku bar ni a gida ni kadai wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b kuma ina jin tsoron ku bar shi wani wuri ko saboda suka ci ko ra ta cinye shi akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun ko lokacin da kura za ta cinye shi ya zanto kun gafala in ma da kiwon ku in ma da kadowa dabbobi abinci ko na wa makamancin haka wannan shi nake jin tsoro yanzu dalili guda biyu ya kafa dalilin farko yana jin cewa idan annabi Yusuf baya tare da shi zai samu cewa dalili na biyu yana jin tsoron tsautsayi ya sa kura ta cinye shi ko da yake lafazin azzibu masu fassara da dama a wasu sukan fassara shi da kura amma azzibu kalke ce shine azzibu ba kura ba wato asafa an yakulahu adh-dhi'bu ina jin tsoron kada kalce ci ya cinye shi wa antum anhu ghafilun yayin da kuka gafala ya kasance ba kuna
qalu la in akala adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun
qalu sai suka ce la in akala adh-dhi'bu in har kalce ci ya samu daman ya cinye shi wa nahnu usba bayan da mu manya masu karfi kuma jama'a domin usba kungiya ba kuma ko wato tawaga ta mutane daga 10 zuwa 40 su ne usba bayan kasancewar sun kai 10 kuma su zanto majiya karfi shine lafazin usba abin da yake nufi kenan an gane ku suka ce yaya kura za ta kai masa farmaki wa nanu usba bayan gamu jama'a majiya karfi idan har hakan ta faru inna idzal lakasirun to mun zama sararru kenan yo ina amfanin karfin mu ina amfanin jaruntakar mu a ce har kura ta zo ta cinye shi gamu mu jama'a ne ba mutum ɗaya ba ai wannan ba zai faru ba kamar suna so su kwantar da hankalin mahaifinsu kenan su lallace su dai ya amince da su to shi kuma da yaji haka shikenan sai ya amince ya ce to shikenan su tafi da shi shikenan sai suka tafi da shi
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
فلما ذهبوا به يائن ده suka tafi da annabi yusuf alaihi salam wa ajma'u kuma kansu ya hadu kalmar su ta daidaita an yaji aluhu fi ghayabatil jubbi akan cewa su jefa shi cikin rijiyan nan yanzu cikin ra'ayoyi uku da su gabata wato kalmar su ta hadu akan ra'ayi daya na karshe shine alquhu fi ghayabatil jubbi to da suka tafi kansu ya hadu bisa ga jefa shi cikin rijiya din nan basu yi wata ba sai suka je suka jefa shi da suka jefa shi Allah ce wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi yusuf alaihi salam muka ce latunabbi annahum bi amrihim hadha wallahi sai ka ba su labarin wannan al'amarin da suka yi maka dinnan zaka tunatar da su wata rana cewa ga abin da suka yi maka wa hum la yashurun su ba su san me ke faruwa ba lokacin da zaka ba su labarin ma ba ka gane cewa kai din kai ne yusuf kai kuma ka san su din nan su ne yan uwanka shine latunabbi annahum bi amrihim hadha yanzu anan ga shi na cikin wahala an fara ba shi albishir bai riga ya san yaushe ne wahalar za ta yi ke ba amma an ba shi albishir ko ba lalle ne albishir din ya kasance gobe ko jibi ko gata ba kila sai bayan shekara 10 kila sai bayan shekara 30 ko 40 ko yaushe ne in dai Allah ya alƙawari baya da shi tun da yake zai masa kaza hankalinsa zai kwanta kan cewa zai masa amma baya damuwa ya ce to yaushe ne gobe ne ko jibi ne wannan mu ne mutanen yau muke da gaggawa kai dai a cika maka alƙawarin ko yaushe ne amma maganan dole sai ya zanto a kusa wannan sai gurgurdi da hikimar ubangiji ta riga ta zartar an gane ku to anan gurin akwai wata ka'ida ta nahawu kalmar lamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb ya kamata lamma din nan ayyana cikin adawatu sharfi wanda zahabu ya zama fi'ilin sharfi din kenan yanzu akwai bukatar a samu jawabul sharfi din nan a ina yake shine malaman tafsirin suka yi magana biyu wadanda suka ce jawabul sharfi mahzuf babu shi falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi fa'alu ma fa'alu sai suka aikata abinda suka yi nufin aikatawa din bi ma'ana ko kuma ja'aluhu fi ghayabatil jubbi sai suka jefa shi cikin rijiyar wato wannan jawabu sharti din kenan mahzuf ne sai dai a kaddara shi wadanda suka ce a jawabu sharti din nan mazkur ne yana nan a cikin aya a ina yake sai suka ce auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha sai suka ce a to ai mu yadda muka saba shi jawabu sharti din zai zo baya bukatan wau ya shiga cikin sa a nan gurin ko an shigar da wau da a ce auhayna ilayhi jawabu sharti ne da yadda jerin ayat zai zama falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi auhayna ilayhi da ba sai an ce wa auhayna ilayhi kun fahimta ku sai zanto suna yin haka auhayna ilayhi kaga kenan sai zanto daga lokacin da suka ce ku kama shi ku jefa kafin su jefa shi din ma tana Allah ya masa wahayi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun kaga a nan gurin ko lalle akwai wani abu yayi a kwankwasa murfin zuciya kulawar Allah dangane da annabawansa ya zanto wannan shine jawabu sharfi din sun gama hada kalmar su mu jefa shi ba su kai ga jefa shi ba ma Allah ya masa wahayi ya ce latunabbi annahum bi amrihim hadha to amma nan inda matsalar zamu samu shine wawu ne ya shiga cikin jawabu sharfi wanda ba a saba ba wawu ne sai ya cikin jawabu sharfi sai waɗansu malaman nawon suka ce a'a amma zahabin ahlul basra su ne wawun ba ya shiga jawabu sharfi amma a mazhabin ahlul kufa wawun yana shiga kuma ma ya zuwa cikin qur'ani a wani wurin da dama da Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin sai ce mai wana dainahu an ya Ibrahim. Kaga falamma wannan wato adatu min adati sharfi aslama nan gurin ya zama fi'ilu sharfi kenan ko wa sallahu ma tawfa alayhi na dainahu an ya Ibrahim shine jawabu sharfi amma kaga ba ce bana dainahu shi ma sai aka ce wana dainahu an ya Ibrahim saboda haka wawun da yake shiga cikin jawabu sharfi kada wani wanda yake kan mazhabin mutanen Basra a nahwu kai sai da kai baya shiga sai ka ce ni ina bin mazhabin Kufa yana shiga wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka wahayi gari su cewa zaka ba su labarin wannan abin da suka yi maka wahum la yu'minu su ba su sani ba abin ko zai faru ne san gaba lokacin da yace hal fa'altu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idan kuntum jahilun yanzu kun san abin da kuka yi wa annabi yusuf da dan uwansa kun san abin da kuka yi yusuf da dan uwansa kaga lokacin da yake fada wannan maganar shi ya san su waye amma su ba su san shi waye ba sai da suka yi tambaya suka ce a innaka la anta yusuf shin kai ne yusuf din ne kala ana yusuf wa hadha fi kalamin allah alaina to wannan abin shine allah ke fada annal lafanab bi annahum bi amrikum hadha to me ya faru sai suka je fa suka yi tafiya su
na ja'u abahum isha'an yabqun قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت na sadiqin
cikiran sun jefa shi cikin rijiya sun yi tafiya su da yake suna so su yi magudi rannan ba su dawo gida da wuri ba sai da suka bari har dare yayi wai kun san hikimar wato su ce fata yayi sun neme shi har dare yayi gaki ba su same shi ba da haka waja'u abahum isha'an yabkun waja'u abahum sai suka zo wajen mahaifinsu isha'an da daddare wato shine da lokacin sallar isha kenan ba da ma dakala zulmatul layl kenan bayan duhun dare ya shigo isha'an kenan yabkuna suna ta kuka to amma da a ce an taba hawayen su da za a gane in na gaske ne ko in ba na gaske ba dan sun ce wai idza tabakat dumu'un fi hududin tabayyana man baka mimman tabaka wai kar ka ga hawayen kowa ka dauka kukan gaske ne akwai kuka na gaske akwai kuka na bogi na bowon nine taba hawayen ka ji sai ka gane وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا sai suka ce ya abana ya mahajimu inna zahabna nastabiqu abinda ya faru mu mun tafi nastabiqu muna tsere akan dawaki ko muna tsere a kasa wa taratna yusufa inda mata'ina mun bar annabi yusuf a wurin kayanmu muka ce zauna anan gurin karka je ka wahala zauna ka huta fa akalahu dhibu shikenan kuwa sai kura ta zo ta cinye shi ko sai kilce shi yazo ya cinye shi amma ba an tabi mu ne lalla sai dan musun kai ba za ka yarda da mu ba wallo kun na sa dake ko da gaske muke ba za ka yarda ka wannan magana kaga sun fulle su kansu ke wa ma anta bi mu'minin lana wallo kun na sa dake yanzu ana gurin sirri ba ta abin da yake jin tsoro dama ya ce da su la yazurni an tazabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhibu to tunda abin da yake jin tsoro kenan ko an faɗa masa zai faru ba zai mamaki ba sai aka ce masa abin da ya faru kenan abin da kake jin tsoron nan shine ya faru kaga bai kamata yi mamaki ba kenan amma sai suka fallasa kansu cewa wato ba za a gaska ta ba ko da mun zanto masu gaskiya din sai ce
waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabarun jameel wallahu almusta'anu ala ma tasifun
abinda waja'u ala qamisihi sai su bidamin kadhib da jini wanda yake na ƙarya wato abin da ya faru sai suka yanka tunkiya ko akuya da suka fede ta sai wannan jinin da suka gogoga a cikin wannan riga ta shi sai suka taho da ita wajen mahaifin shaidar cewa kula ta cinye duka zo bidamin kazib da jini na ƙarya shi ko yana kallon rigar sai gani kala sai yace da su bal sawwara lakum anfusukum amra a'a zukatanku ne kawai suka shirya muku wani al'amari zukatanku ne suka kawata muku wani mummunan aiki cewa ku halakar da dan uwanku sannan ku zo da jini na ƙarya ku zo ku ce kula ce ta cinye ba wani alamar kula shine malamai suka ce ya aka ya gane wato rashin hikima suka yi da suka yanka wannan jinkiya sai suka dauki rigar yadda suke suka tsoma cikin jini suka tawo da ita da aka kalla sai aka ce kai wannan kura da rahama take gashi ta cinye dan adam amma ta kyale rigar bata yi ga ta ba tun da rigar tana yi da take ka ku in kura ta cinye mutum ai za a yaga san a yaga san to amma sai a kawo rigar a yadda take ba inda ta yage amma ga jini ko kuma kura ta cinye to kaga wannan shine abinda malamai ke kafa hujja da shi bisa ga cewa duk shugaba ana sai ya kasance yana da kaifin hankalin da zai iya gano mai laifi ko da baka na akai abu yanzu anan gurin qara'in ne rinka lura da su qara'in qarina 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 ta farko wadda ita kadai ta isa ta gamsar da komai kasancewar mafarkin da annabi Yusuf ne wanda yake la taqassu ru'yaka ala ikhwatika karka bai yan uwanka labarin wannan mafarkin fassarar mafarkin za ta zo nan gaba to yaya ubangiji yayi alƙawarin abu zai faru kuma abun bai riga ya faru ba a ce wanda kuma abun ya shafa ya mutu kafin faruwar abu kaga ba zai yi ba ya tabbatar wannan mafarki gaske ne fassarar su za ta zo nan gaba lalle taurari ta dai za su yi masa sujuda lalle rana da wata za su yi masa sujuda amma ba su riga sun yi ba sai nan gaba to ya zai mutu kafin wannan abun ya faru bayan ko mafarkin annabawa gaskiya ne kaga wannan kadai ya isa ya sai dare ta su na biyu kuma lura da cewa dama suna da hasada tare da shi ya gane su masu hasada ne tun kafin su san labarin mafarkin da yace la taqassu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida in ka fada za su maka makirci kaga ya san halin su kenan na uku gaji an riga an zo da wannan riga a haka da jini kuma riga san ba a yayya ga ta ba an ce kuma kula ta cinye shi duk wannan qara'in ne da ake so mutun ya kafa hujja da su wajen fadar wani abu an gane ku kamar wani abu ne da ya faru cikin lokacin Ali bin Abi Talib wani mutum ya karɓi bashi wajen wani sai ya cinye kuɗin ya ji biya da aka zo ranar biyan bashi kawai sai ya zama kurman ganga sai kai mamu kuɗin ku sai zai 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 wai ya zama bebe baya magana aka yi ake da shi yi magana ake yi magana kawai ya zama bebe wai kurma ne shi wai bai ma san me aka yi ba sai Ali bin Abi Talib ya ce a kawo shi aka kawo shi yace mai kuɗi mai da jawabi mai da jawabi na bashi kuɗi rana kaza da watan kaza cewa zai bani kai ma ci kuɗin sa sai ya magana bibi sai Ali bin Abi Talib ce ku kama shi ku tsaga harshen in bai ban takar gaske ce za ku ga jinin ya fito baki wuluk in ko bai ban taka ta ƙarya ce jinin zai fito jagau ayo zai bari a tsaga a gani a yana da wasiri da ba zai bari a tsaga a gani ba kaga nan dole yayi bayani bayanin sa ta magana da zai ya riga ya kayar da kansa ko da ba yi maganar bashi ba tunda ya nuna shi matsaraci ne to haka qara'in suke wanda malamai ke bi wajen su fayyace mai laifi ko mara laifi abinda ake kira a fiqhun musulunci a yau as-siyasatu shar'iyya wanda Ibn al-Qayyim yana da littafi akai wato mai suna at-turuq al-hukumiyya fi as-siyasati shar'iyya Ibn al-Qayyim yana da makamancin sa kai as-siyasatu shar'iyya fi islah ar-ra'i war-ra'iyya duk waɗannan littattafai ne da ake amfani da su wajen mu'amala da mutane ta yau da gobe za ka yi mu'amala da uban gidanka da yaron gidanka ne da makocinka ne a office ne a ko'ina mutum zai duka ɓargararsa sai ka bi hanya ta ruwan sanyi sai ka fallasa shi bai sani ba wannan dan annabi maka musulunci ya zanto yana da shimuliya a kowane ɓangare to sai aya ta gaba mai Allah ce da ya ce bal sawwalakum anfusukum amra zukatanku ne suka kawata muku wani al'amari kuka je kuka yi dan haka fa sabrun jamil ni dai hakuri zan yi kuma kyakkyawan hakuri to wannan kyakkyawan hakuri shine wanda mutum ba zai kai kuka wajen bani adam ba idan Allah ya dora maka wata larura alamar ka kyakkyawan hakuri kar ka je ka fada wa mutane dan shi kyakkyawan hakurin sa ya fassara shi a wani waje yace innama ashku basi wa huzni ila Allah damuwa ta da bakin ciki na zan kai taron a wurin Allah ne kadai amma in fada wa mutane ba zan fada musu ba to wannan shine sabrun jamil amma sabrun jamil ya kasance kai hakuri kuma ajima ka fada wannan ajima ka fada wannan to ba kai hakuri miki nan ba kai sabrun jamil ba kila dai ya zama sabr لكنه غير جميل ليس صبرا جميلا بل هو صبر جميل با صبر جميل با فدا شي يسا عائشه ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da aka jefe ta da tuhumar cewa ita ta yi zina ta kuma sallalle ba sai ba wanda aka jefe ta da shi shi ma bai ba dan in ba haka ba tafiya aka yi da aka yi tafiya sai aka zauna wani masauki sai Aisha ta fita dan biyan bukatun ta da sauran duhun dare tsammanin sahabbai ta dawo a lokacin nan ana daukan mata a cikin wani daki kira haudat haudat shine wani irin daki da ake yi da katako a rufe shi da kogele ko wani kyalle sai a ɗora kan bayan ragumi to galibi ana ɗaukan mata ne a kai idan an zo masauki sai a sauke shi sai a tafi a bar wajen sai mai wanda take ciki ta fito ta yi bukatunta ta gama in za a tafi kuma ta sake shiga ta rufe sai a zo a ɗauka a ɗora bayan ragumi to annabi ya zauna masauki sai ya kasance wato ainihin duk kowa ya gama bukatunsu sai annabi ya umarci cewa a tafi sai sahabbai suka zo suka ɗauki wannan haudaji wanda Aisha take ciki ba su san ta fita ba sai suka ɗauka suka ɗora a bayan ragumi ya ce ba komai a ciki tunda lokacin nan tana yarinya ba ta riga ta girma ba ba su da wani nauyi da za su iya gane ko da mutum ko ba mutum suka yi tafiyarsu bayan sun yi tafiyarsu ta dawo ba ta ga kowa ba sai ta ce to da a ce na bi su na bata hanya gane in kwanta a nan gurin kila in suka yi gaba ba su gane ni ba za su dawo baya shikenan sai ta kwanta a nan gurin ta kama barcinta shi kuma wani sahabi an bulo shi a baya wata bukatar su ta tsayar da shi yana zuwa daidai wannan masauki bayan an baje sai ya ga dishin mutum yana zuwa kusa da wajen sai ya ga fuskar Aisha sai ce subhanallahi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banda ita da ce komai ba sai ya kwantar da rakuminsa sai ya tafi ya bar wajen wato alamar cewa zo ki haura kuma in dauka mu tafi ita kuma da tafarka kalmar inna lillahi da nan tafarkar da ita da tafarka sai ta rike fuskarta ta sanya hijabinta sai ta tashi sai ta hau bayan rakumi daidai lokacin da yake jin yanzu da duk yadda za a yi ta gama kimtsawa ta hau rakumi sai ya zo da baya da baya har ya kama akalin rakumin ya ja ya tafi da Aisha a haka ita bata ce masa sannu ba shi bai ce mata sannu ba ba ina yini ba ina kwana ba ya haka suka barki ba a ina ka tsaya a hanya duk ba wannan ana zuwa madina kafin a zo an riga ne ma Aisha an rasa to kuma an nemi wani an rasa sai ga wani yana dauke da Aisha yana tafiya da ita daga nan gudun sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya fara cewa dama sun hada baki ne suka tsaya a baya ta ce ta fata da gangan ai kaza 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 shikenan sai aka yi ta yaɗa jita-jita duk garin madina ya dauka cewa ga abin da Aisha ce ana ta yaɗa jita-jita munafukai dama abinda suke so su samu cikin al'umma irin wannan me zai bata wani me zai kwantawa ce to sai su ci gaba da yaɗa shi kuma har su ƙara sharhi a kai idan an faɗi kalma ɗaya su ƙara uku huɗu biyar don da su ji daɗin yaɗa labari to suka yi ta yin haka Aisha ta samu damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun baya damuwa har ya damu ya nemi shawarar sahabbai ya ce wani me ka gani Ali bin Abi Talib ce kana da Allah ya ji idan ya ga damar da tunda ba ta da yawa ka sake ta mana idan kana jin wani dishi dishi ka aure kowace kake so wa za ta tambaye wannan yace a annabin Allah kai dai iyalinka dai ka rike iyalinka ka dai bari har sai abu ya tabbata annabi ya damu karfi Aisha ta kamu da rashin lafiya har ta koma gida wajen mahaifanta ana jiyarta ta ga Abubakar ya canja mata fuska ta ga mahaifiyarta ta canja mata fuska mahaifiyarta ta ba ya ta ba Aisha ta ce wallahi iyakacin abin da zai kenan har da karshe annabi na zuwa ya zo ya duba ta ba ta da lafiya amma idan zo sai shiga ta yake shiga daki yace ya yar ku ta kwana lafiya alamar yana fushin abin da ke faruwa Aisha ta kalli iyayenta ta ga halin da suka shiga ciki ta kalli annabi ta ga halin da ya shiga ciki ta ga halin da suka shiga ciki sai ta ce wallahi ba wata kalma da zan faɗa sai abin da Yaqub ya faɗa lokacin da aka ce masa ɗansa kura ta cinye fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ba abin da zan faɗa sai wannan sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ga ayoyi cikin suratul nur aya 11 ko 13 ko 14 suka jero dan su wanke Aisha innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ism wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim har zuwa karshe aka wanke ta fitar cewa ba dai lafi ba wadancan ko makalita ne sannan ta samu kwanciyar hankali annabi ya samu kwanciyar hankali wannan abu sai ya zama mata falala tun daga shi ayoyi akan ta za a yi ta karantawa har kiyama ta tsaya sai ya kasance wanda suka so su muna nata ba su ci nasara ba, kara mata ma matsayi suka yi a wajen Allah ta'ala. Su kuma Allah ya saukar da aya ya la'ance su, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Har dai zuwa karshen wato yadda kisa ta faru, to kada abin da ake so kenan sabrul jamil wanda ba kai kuka sai da kamar da al'amari zuwa ga Allah. Sai ce mi
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
Waja'at sayyaratun, sai ga wani gungun matafiya sun zo, fa arsalu waridakum, sai suka aika mai tsebo musu ruwa a rijiya bayan sun zauna a masauki. Fa adla dalwa, sai zo ya jefa gugansa don saboda jawo ruwa a cikin rijiya. Yana jefa gugansa sai Annabi Yusuf ya rike wannan guga, da ya tashi jawowa sai ya jawo da shi. Yana jawo shi sai ga yaro a jikin guga, kala sai ce ya bushra, ya farin ciki na haza gulam, ai wannan yaro ne nutsunta a rijiya. Ya bushra, ya farin ciki na haza gulam, wannan yaro ne nutsunta. Wa asarruhu bida'a, wato sai ya kasance sun boye al'amarinsa. Wa asarruhu, sai suka sirranta al'amarin shi Annabi Yusuf. Bida'atan, suka mayar da shi wato kamar wata haja wadda za su je su sayar. Wallahu alimun bima ya'malun, Ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da suke aikatawa.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
وشروه سيسك سير دشي النبي يوسف بثمن بخس واتو دفراشي وندكي كانكني واتو قليل كنم ثمن بخس جنن سينا الله يفسرش أكلم من قبا دراهم معدودة wato wani dirhami kididdigagge ba mai yawa ba, shine ma'duda. Wa kanu fihi minaz zahidin, wa kanu su sun kasance fihi cikin lamarin Annabi Yusuf, minaz zahidin, suna masu kwadayin sa da lokacin da suka sayi shi, amma daga da suka same shi, amma daga ba sai kasance cewa kawai suna son su ga sun sayar da shi ma sun huta, ko kuma az-zahada anan gurin sai zanto killatul ragabati fi shay'i. Wa kanu fihi minaz zahidin, su ba su da wani kwadayi game da shi, so suke ma kawai su sayar da shi su huta, suna ganin me zai musu. Da babbar ya aka samu sai a mishe shi ba wai rinka hidima, amma yaro kuma kafin ya kai an fara cin muryarsa sai an kashe mishi kudi, gara ma su je su sayar da shi cikin gari su huta. To kada Allah ya kaddara duk abubuwan su rinka tafiya haka, suka zo suka sayar da shi da wannan farashi da bai taka kada ya karya ba a cikin gari, har ya je ga sarki, hannun sarkin gari. Sai ce me,
wa qala allazi اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وقال الذي اشتراه من مصر, sai wanda ya sayi Annabi Yusuf a cikin Misra din nan, kala sai yace limra'atihi, ga matarsa yace da ita, akrimi masawahu, ki kyautata wurin zamansa, ma'ana ki bashi wurin zama mai kyau, kuma ki kula da shi wajen abinci da sutura gwargwadon yadda ya dace, asa an yanfa'ana, mai yiwa nan gaba zai amfane mu ta hanyar idan ya girma ya zama ya yi mana hidima, au nattakhidhu walada, ko kuma mamurke shi a matsayin ta nan gaba. Allah ce, wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ardi, haka ne muka baiwa Annabi Yusuf dama ya samu matsayi, fil ardi bi ma'ana fi ardi Misra, a cikin kasan Misra. Walinu'allimahu, ko mun yi haka domin mu koyar da shi, mu sanar da shi, min ta'wil al ahadith, wato abin da ke fassara na al ahadith, labarai shine, ko fassarar mafarki, ko kuma dan mu sanar da shi ta fassarar wa'ayi, labaran annabawa da shugabanci, wato zaman birni
zai fi masa kyau sama da zaman kauye da yake can gurin, don zai sami wayewa, kuma zai samu waɗansu tunani sama da wanda yake da shi a can wajensu, kuma zai samu wani babban ilimi sama da wanda ya samu a can gurin inda ya taso. Saboda kuma sunnar Allah ta'ala ne, in zai turo annabi yana turo annabi ne cikin mazauna birni. An gane ku? Dukkan annabawa ana turo su ne min ahlul qura, wa ma arsalna min qablikum min rasul illa daga can kauyen nan su zo su jefar da shi a rijiya, daga ƙarshe a zo a tsance shi a kawo shi binni, daga ƙarshe a nan gurin ne kuma in ya tashi ya girma kuma sai a bashi annabta, sai ya zanto dai min ahlul qura din. An gane ku? Walinallimuhu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrihi, Allah madaukakin sarki mai rinjaye ne bisa ga al'amarinsa, walakinna aktharan nas la ya'lamun, sai dai mafiya yawan mutane la ya'lamuna, ba su da masaniya game da rinjayen Allah akan duk abin da yaso. To ina ganin tun da yau neman buɗi sai mu dakata a nan, abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada a kai, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.
Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yani mai yana cewa wani ne suka inganta wa wannan akwabin guda biyu na assalamu ala nabi da kuma assalamu alayka ya ayyuhan nabi.
Wannan idan yana nufin a cikin karatun at-tahiyatu lillah, abin da yake tabbatacce cikin hadisi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan sahabbai sun zo karatun tahiyya sukan ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Amma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa bayan Annabi ya bar duniya ba ma cewa assalamu alayka, sai muka rinka cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan shine abin da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka yanzu idan mutum zai karanta tahiyya, mafi kyau ya karanta assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Duk da cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyi, akwai malaman da suka bada fatawa da shi dai cewa na'am.
Mai tabbatar ana cewa a karshen salatu Ibrahim ana cewa innaka hamidun majid, kuma da fil alamin innaka hamidun majid ne yake ganta
a riwayan hadisi. Ta zo har riwaya daidai guda shida wadda take nuna salatu Ibrahimiyya, salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin akan samu bambancin lafuzza, amma dukkanin su dai abinda suka yi tarayya akai shine yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yin salati da iyalan gidansa, da yin salati ga Annabi Ibrahim, da kuma yin salati ga iyalan gidansa. Wannan dukkanin riwayoyi sun yi tarayya wajen fayyace haka. Cikakken salati shine salatin da aka sanya Annabi da iyalan gidansa a ciki. Saboda haka a ciki waɗansu zaka ga an kada kalma, a wata kuma an rage. Wannan Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara waɗannan riwayoyi har guda shida a ƙarshen littafin sa Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ana mai tambaya na kan bayana cewa mutum ne ya rusu ya bar ya bar ya kuma a cikin kanar da ya bari ya bar mota da kuma gida, haka shin ya halitta ne wannan cika zakacin wannan mota da kuma gida?
Idan mutum ya mutu ya bar dukiya, wannan dukiya ko ta mota ce ko ta kadara ce ko ta filaye ce ko ta kuɗi ce, abinda za a fara kallo kafin a kai ga yin rabon gado, za a bi al'amura ne kamar haka. Abu na farko da za a fara kallo bashi. Bashin nan kuma kashi biyu ne, imma bashin da ya shafi Ubangiji ko bashin da ya shafi mutane. Bashin da ya shafi Ubangiji daga ciki akwai zakka, muqaddara cewa ya shafa duk shekara watan Ramadan yake fitar da zakka. Watan ya dama kafin ya kai ga fitar da zakkar sai ya mutu, to anan sai an fitar da wannan zakkar a cikin dukiyar da ya bari. Ka'ida kenan. Kaga wannan bashi ne na Ubangiji. Zai iya shiga cikin ma'anar bashin Ubangiji mutum ya kasance akwai kafara a kansa, kamar ya yi kisa na kuskure. zai yantar da baiwa mummuna sannan kuma zai biya diya. To wannan yantar da baiwa mummuna haƙƙi ne na Allah, sai an ɗauka daga cikin kuɗinsa an sai baiwa mummuna ɗin nan yantar da ita. Ko kafara ta rantsuwa wanda zai ciyar da miskinai goma ko ya musu sutura ko yantar da baiwa mummuna, ya riga ya yi wannan rantsuwa ya walwale ta bai kai ga yin kafara ba sai ya mutu, a cikin dukiyarsa za a ɗauka a yi masa kafara. Ko ba kance a cikin dukiyarsa za a ɗauka a yi. Kun fahimci wannan da kyau? Wannan bashin da ya shafi Ubangiji kenan. Bashin da ya shafi dukkan mutane kuma shi ne ya karɓi kuɗin wani, ya karɓi kuɗin wanci, ya ce zai biya kaza da sauransu. Wannan duk sai an ɗauka an biya. To idan an gama da biyan bashi daga cikin abin da mutum ya riga ya bari, sai kuma a zo a ce to a duba a ga ko ya yi wasiya. Saboda wasiya abu ce mai falala. Wasiya shi ne mutum kafin ya mutu ya ce ko da bayan na mutu a ɗauki kaza daga cikin dukiyata a bawa ne. Ka'idar ta baya yin wasiya ga wanda yake yana cikin maciya gadansa, sai dai ya yi ga wanda baya cikin maciyin gado. Kuma ka'idar ta gaba ya zanto cewa abin da ya yi wasiya da shi bai wuce ɗaya bisa uku ba, wato one third na yawan dukiyarsa. In ya wuce ɗaya bisa uku dole za a dawo da shi ne kan ɗaya bisa uku. Dan hadisin annabi akan haka. To idan aka duba wasu wasu a yawa wasiya do an ji an biya, to shikenan sai kuma a zo a yi magana akan mu'unatut tajhiz. Abinda ake nufi da mu'unatut tajhiz shi ne a cikin wannan dukiyar za a ɗauka a sai masa likkafani, a ciki za a ɗauka a je a biya masu ginin kabari, in sun ce ba za su yi kyauta ba sai an biya su, sun ce su leburanci suke biyan su za a yi, sai a biya su amma ba su da lada wajen Allah kuma karɓan kuɗin da suka yi ba laifi suka yi ba. A ciki kuma za a biya masu wanka, idan masu wankan gawa lalacewa su ta kai su ce sai an biya su, to su ma duk sai a biya su a ciki. Gaba ɗaya dai abin da ya shafi tattalan shi da ɗaukan shi da binne shi, wannan duk a cikin dukiyarsa za a yi. Sai fa in wani ya zo ya bayar sadaka babu laifi, wani ya zo ce ya ba da sadakar likkafani gashi, wani ya zo ce zai je haka kabari kyauta ba biyan su za a yi ba, wani ce masu wanka da masu menene kaga wannan ya faɗi kenan. To bayan duk an gama wannan abin da ya rage to shi ne za a zo a ce a yi maganar rabon gado. In wajen waɗannan hidimomin duk waɗannan hidimomin sun cinye kuɗin karara magada ba su da komai kenan. An fahimta ku? In wani abu ya ragu to shi ne za a ce a baiwa magada. Duk inda aka kawo sai ka rantsa min ba da wasiyyatin yusa biha aw dayn. Wannan nassin aya ya nuna wasiyya ya nuna dayn. Wannan dayn din ya shiga daynullahi ya shiga daynul makhluqina. Sannan kuma can gurin abin da ya shafi wato mu'unatut tajhiz kuma za a kafa hujja da waɗansu dalilan da ku. Tunda an ga sahabbai waɗansu suna tattalawa kansu abin da su likkafani tun kafin su kai ga mutuwa. Sayyidina Abu Bakar ya ware wata riga daga cikin rigunansa ko wani mayafi ya ce ko da bayan na mutu abin ne da wannan. Sai waɗansu suka ce ka ware tsohuwar riga ka samu sabon yadi mana asaya, sai ya ce innal hayya ahqqu bil jadid. Ita raye ya ce bukatar sabon yadi, wanda ya mutu kuma ku haɗa shi mana godo da sun bani me zai yi wa gata. To kuma yi wani kila wanda suke cewa a sai sabo a koda hadisi da ifi ko ma maudu'i da suke cewa wai innal mauta yatafakharuna fi quburihim bil akfan. Wai mata wai mamata suna tinkaho da likkafanin su a cikin kabari. Eh wannan zai ce na wai yafi kyau, wannan ya ce na wai yafi kyau. Wannan hadisi ne mara asali.
Na'am, mai tambaya na gaba mallam yana tambaya cewa shin zai yi ne a ba munafikai zakka?
Ai munafikai ba ka iya gane su in ba alamominsu da Allah ya faɗa ba, kuma kai za ka hukuncin zahiri ake musu. Saboda haka tunda hukuncin zahiri ake musu za a ba su zakka. Kun gane ko? Abinda nake nufi da hukuncin zahiri, duk mutumin da ya bayyana kalmar shahada a zahiri kuma aikinsa na yau da gobe bai nuna maka abin da ya warware ta ba, kana ɗaukar shi a matsayin musulmi ko da a zuci ƙarya yake. Shi yasa annabi bai yaki munafukai ba. Ka fahimta? Duk ayoyin da suka sauka na yaki kafirai, annabi ya san munafukai din nan wato kafirai ne amma bai yake su ba. Har ma lokacin da waɗansu abin suke cewa a yake su, mana yake cewa ai kar a ce ina kashe sahabbai na sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana tunda sun yi musuluncin zahiri mai yiwuwa wani ɗaukar su musulmai ne, sai a zargi annabi cewa ko ka musulunta ma kashe ka zai. Da haka sai bai rinka ya kasu ba. Da haka munafukai ana iya mu'amalar su zahiri amma hukuncin suna wajen Allah gobe kiyama. Kada su ɗauka mu'amalar da aka musu ta zahiri a nan gidan duniya kuma za su cece su gobe kiyama. Matukar sun mutu ba imani a zuciyarsu babu yadda za a yi wannan ya cece su. da Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Yusu da ma annaba da mu'amalatan mutane a zahiri har yake cewa yusu da ma nukan baiwa mutum wani abu da hannuna wanda yake ba haƙin sa ba, amma yayin mun dadin magana ne sai na bashi. Yace to duk wanda na bashi wani abu ba da haƙinsa ba kawai don daɗin maganarsa, ya tabbatar cewa wuta ce na bashi a hannunsa, ko ya ci ko ya bari ya rage nashi. Kaga shi yana amfani da mai zahiri sallallahu alaihi wasallam da sauransu. To wannan dai shi ne hukuncinsu, don haka bina'an ala zalika ya halatta a ba su zakka kenan.
Mai tambaya na gaba mallam yana cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya nemi zakka daga matarsa, shin a lokacin nan babu kwamitin zakka ne mallam, tunda an ce zakka sai da kwamitin musulunci?
Akwai, amma yana nuna halittar a iya bashi wani rabo a ciki kaɗan ba duka ba, sauran kuma ta kai kwamitin zakka. Ai da ya ce ta bashi ba ta yi ta bashi duka ba, ta bashi wani abu daga cikin abin da ta fitar na zakka. To wannan sai ya zanto ya shiga babin shin ya halatta mai zakka ya yi tasarrufi cikin wani abu kaɗan kafin ya kai zuwa ga kwamitin zakka, wannan sai ya shiga wannan babin.
Malam mai tambaya na gaba yana cewa malam shin gaskiya ne cewa aya yakan shafi aya?
Ba misali zai ce ba, dalili zai nema tukuna, dalili ake nema kafin misali. In na iya baka misali kuma ka ce to ina dalili kuma. Aya tana shafi aya, dalilin haka ma'anan nasakh min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha, da kuma idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun. Aya takan iya shafe wata aya, misali kuma da za a iya baka guda daya shine da can farkon musulunci idan mace mijinta ya mutu za ta yi ta kaba ne tsawon shekara guda, wallazina tawaffawna minkum yazununa azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj, tsawon shekara guda za ta yi tana ta kaba ba za ta fita ba, amma sai aka shafe aka ce ta dawo wata matsar kwana goma. Wallazina tawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كقولنا آية تشاك وجهة. وأن مسالي كذا، ده مسالي ما فيه أكيد ولا.
ويتم بعد أقوى مالا ينا أشيوا شيء عمزة حديث عند مالا مسكي بعد أن كان أشيوا بطفين دي يسلى شكرا أبانا سهو باين يسلى
حديث نين قد تتي وان دي يسلى أبانا سهو شكرا أبانا يسلى أكا النبي صلى الله عليه وسلم يسي ده أكا إذا كذو مسلى تيبي كما تتبع أبانا سهو كرا أبانا sai fa in sahun da ke gabanka ya cika sai ka tsaya a bayan sahu kai kadai, to wannan babu laifi. Amma abinda ake magana shi ne ga sahu a gabanka bai cika ba sai ka fara sallah a bayan sahu kai kadai har ka gama, wani bai zo kon haɗu to kai baka da sallah. Kun fahimta ku? Wannan hadisi malamai sun yi masa fassarori daban-daban kan maganganu guda uku, da waɗanda suke cewa wannan hadisi ya shafi kowace irin sallah, nafila da kuma tafarilla. Sannan wannan hadisi yana nan ala umumihi, babu yanda za a yi kai sallah a bayan sahu kai kadai ya zanto sallar ka ta inganta. Akwai masu wani ra'ayi, akwai kuma wanda suke cewa da akwai wannan hukuncin amma an shafe shi, amma dai zance mafi inganci wannan hukunci yana nan tabbas a cikin musulunci. Kuma idan mutum ya sallah a bayan sahu shi kadai matukar a gabansa akwai wuri yake shiga, to ba ya da sallah. Amma idan ya zo ya samu wuri ya cika, ba yanda zai ya kurda ya samu sahu a gaba sai ya tsaya a baya yi sallah shi kaɗai har aka gama sallah, to wannan sallarsa ta yi. Saboda me? Saboda rashin kudura wajen ya shiga gaba, dan gaban ta riga ta cika. Kuma ka'ida sananniya a cikin shari'a shine duk abin da aka wajabta maka ana kallon abu guda biyu kafin wajabcin nan ya tabbato a kanka. Wajab abu na farko al-qudra, ikon aiwatarwa. Abu na biyu az-zikru, kana tana da abun. Yayin da aka rasa kudura ka so abu sai ka kasa, to wannan kasawar ta sauke maka wajibi kenan. Yanzu wajibi ne ka shiga cikin sahu, amma ka zo sahun ya cika ba yanda za a yi ka shiga, ka ga wajibin shiga ya fadi idan ka tsaya baya kai sallah kuma ta yi kenan. An gane ku? To kuma abu na biyu da ke sa a sauke ma wajibi shine mantuwa, labbana to ya sunna inna sina au akhtana, ka tashi yin abu zaka yi sai ka manta, ba za a kama ka da laifin cewa kaki ba, ko da wajibi ne abin yanzu ya tsaraya. Saboda me? Saboda mantuwa, sai lokacin da tunani ya zo sannan kuma zai koma wajibcinsa.
Akwai tambayar da shi ta shafi wannan
ta masallaci. Ta me?
wato da safen nan yau aka yi kusan makamancin wannan, akwai matan da suke zuwa su yi sallah a cikin wani gida wanda gidan yana da masallaci a haɗe da gida, su matan suna bin sallah daga cikin gida ne ba masallacin ba. To akwai wata fatawa da ta taɓa bayarwa cewa in mutukar ba masallacin suka zo kwan keɓe musu wani guri ba daga cikin gida, idan suka bi sallah sallah ba ta yi ba, ta yi ma muryar ta yanke a tsakani. To shi ne sai ake tambaya cewa matar ta gidan ce ta iya bin masallacin na gidan nasu
ba za ta ba sai ta zo masallaci. Matan Annabi ba na gidan ba ne ba su ma?
Na gidan.
Kuma suke fitowa masallaci, ka ga ƙarshen gida ya kare. Bango Annabi ba ga shi da masallacin. Kawai daga dakin Aisha zai bude kawai sai ya ganshi a masallaci. Amma tare da haka kuma sai sun fito sun zo masallaci. Ka ga ayyukan da maganar makwabtaka ta kare gaba ɗaya. Saboda haka ka'ida ya kamata iyayenmu mata su fahimta. Sallar jam'i ba wajibi ba ce a kansu. Wannan kenan. Sallar su a cikin gida su kadai ta fi su zo masallaci jam'i lada. Saboda Annabi ce mace ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fi ta zo masallaci na. Tare da cewa sallah a masallacinsu tana daidai da sallah dubu. Amma ya ce ta yi sallah a unguwarsu masallacin unguwarsu ya fi ta zo masallaci na. Sai kuma ce ta yi a gidanta ya fi ta zo masallacin unguwarsu. A ta yi a cikin ɗakinta kuma ya fi tafi ta yi a tsakiyar gida. Wannan hadisi ne ingantacce na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da aka sallar su a gida ta fi lada sama da zuwa masallaci. Na biyu, idan har suna ganin sai sun je masallaci, to shari'a ba ta hana su zuwa masallacin ba, amma ba za su bi masallaci daga gida ba, dole sai dai su je masallacin su sallah. A lokacin Annabi duk mata suna zuwa masallaci, ko su ba ma sa ware cewa wancan gini na mata ne daban na maza daban, a hadaki a cikin masallaci sai dai duk sahun baya dama na mata ne. Shi yasa idan an yi sallah kafin kowa ya fara fita sai mata sun fita, sannan wani ya tashi ya fita. Kamar ya kai ne ka zo cikin masallaci sai ka gauni na sallah bayan sahu shi kadai, ka san cewa hukunci shi ne idan ya gama bayar da sallah, to kai kuma ka bi shi dan ku yi tare dan ka kubutar da sallarsa, ka teci sallarsa ta salwanta. To ai shi yanzu yana bin babu, wato kai ma ka shiga ka bi liman kenan dan kai tare da shi a cikin sahu. Eh, ya halatta dan ka haka sallarka ta halatta. Sai dai a nan gurin abinda za ka lura shi ne ba wai daga zarin ya yi sallah bayan sahu sallarsa za ta bashi ba, sai yanzu ta iya yiwuwa ya rasa wuri a gaba, kaga wannan sallarsa ba ta bashi ba. Ta iya yiwuwa shi bai san hukuncin ba haka a shari'ance a musulunci, kaga shi ma sallarsa ba ta bashi ba. Ku fahimci wannan da kyau. Yanzu duk wanda bai san wannan hukuncin ba, wannan hadisin baya hawa kansa, saboda rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, duk zai samu mafita a nan. Wanda bai san wannan hukuncin ba, ya zo ko shekara goma ya yi kullum ya zo masallaci da wuri a gaba sai ya ki shiga sai ya tsaya a bayan ya sallaci kadai, wannan sallarsa tana nan. Daga ranar da ya ji fatawan ne ya ji an karanto masa hadisin Annabi, to in ya kare kuma da danganto ba ya da sallah. Kun fahimci wannan da kyau? Yadda ya yi yana sallah bayan sau shi kadai ma bai san hukuncin ba, a nan gudun sai ta kyale shi ya gama ai yana da sallah, bayan ya gama sai ka ce da shi ga yadda hukunci ke shari'a. Idan limamin da yake kusa da su baya kyautata sallah, babu laifi don sun je masallaci sun yi sallah. A dama ba a hana su je masallaci ba, babu laifi, babu laifi, wallahu a'lam. Sai Allah ya kai mu gobe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amro, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu